seront toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahara Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa al'ummomin karamar hukumar ITES dake jihar Bauchi sun kwana cikin alhini da kuma juyayin mutuwar yaran su guda 18 yayin da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su. Za kuma mu leka jihar Oyo inda kwamitin da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa ya gano barnar da aka yi wa rundunar 'yan sandan jihar Oyo a lokacin zanga-zangar ENDSARS. Bayan nan kuma Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Masu zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump sun yi tattaki kan titunan birnin Washington a yau Asabar, gabanin wasu tarukan gangami na nuna goyon baya ikirarin shugaban mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. An shirya yin gangami a wurare daban-daban a yau Asabar, ciki har da tattakin da aka yi wa lakabi da Million MAGA March da wani taron mata masu goyon bayan Trump da kuma gangamin nuna adawa da ikirarin an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasar. Trump dai ya ke amince da sakamakon zaben da ake gani tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana mai bayyana cewa an yi maguɗi a muhimman jihohin da ake fafatawa wajen samun nasarar zabe. Amma jami'an zaben jiha sun sanar da cewa ba a yi maguɗin da zai shafi sakamakon zaben ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Paris a yau Asabar, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki 10 zuwa kasashen Turai da Gabas ta Tsakiya guda 7 don maida hankali akan yaki da ta'addanci da kuma 'yancin addini. Ziyarar na zuwa ne kusan mako guda bayan da ake ganin cewa Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban Amurka, yayin da shugabannin kasashe da yawa ciki har da inda Pompeo zai je suka taya zababben shugaban murna. A nasa bangaren da aka tambaye shi akan aiki da kwamitin shirin rantsar da Biden, sakataren ya faɗa wa manema labarai a farkon wannan makon cewa za a yi bikin rantsar da gwamnatin Trump karo na biyu lami lafiya. Bayan da ya yi wannan kalaman, Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar za ta kasance cikin shirin aiki da shugaban da za a rantsar ranar 20 ga watan Janairu ba tare da ya ambaci zababben shugaba Joe Biden ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a, a cewar shirin da ke bin diddigin bayanan COVID-19 da cibiyar samar da bayanan Jami'ar Johns Hopkins. Ƙarin kusan mutum 20,000 daga shekaran jiya Alhamis, yayin da jihohi suka bada rahoton an yi gwaje-gwaje miliyan 1.7. Mutane kusan miliyan 10.74 ne suka kamu da coronavirus a Amurka, fiye da kowace ƙasa a duniya. Haka kuma Amurka ce ke kan gaba a duniya a adadin mace-mace, inda ta samu mace-mace 244,357 ya zuwa safiyar yau Asabar, ciki har da mace-mace 1,300 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Gwamnatin yankin Tigray a Habasha ta harba rokoki kan wasu tashoshin jiragen sama biyu a kusa da yankin Amhara da yammacin jiya Juma'a, a cewar gwamnatocin Habasha da na Tigray. A wata sanarwa ta talabijin ɗin Tigray, gwamnatin yankin na Tigray ta ce za su ci gaba da kai hare-hare har sai an daina kai musu hari. Gwamnatin tarayyar Habasha ta tabbatar da aukuwar hare-haren. A wata sanarwa ta faɗi cewa an harba roka a wuraren biranen Bahir Dar da Gondar. A sakamakon haka, harin ya yi barna a tashoshin jiragen saman yankuna. Sama da mako guda kenan, sojojin Habasha ke fafatawa da dakarun yankin Tigray da ke arewacin ƙasar.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jihar Bauchi al'ummomin karamar hukumar ITAS sun kwana cikin alhini da kuma juyayin mutuwar yaran su guda 18 da suka hada da mata 16 da maza guda 2 a yayin da kwalakwalan da suke ciki ya kife da su. Daga Bauchi, wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Bincike ya yi nuni da cewa yaran sun gamu da hatsarin ne akan hanyar su ta zuwa roron shinkafa. Kamar yadda hakimin ITAS zannan tafi dan Katago Alhaji Mustafa Abba ya shaida mini a hira ta da shi ta wayar tarho.
Alhaji Mustafa Abba zannan tafi dan Katago abinda ya same mu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya kuma jarrabawa wadda yaran mu kun goma ta takwas. Allah ya mutu da suwa sakamakon kidewa da komai yayi a cikin wani rai. Za ka haye su je dan kalan shinkafa. Allah ya aiko musu duka ba da mutum 18 sun san mutu.
Maza da mata ne?
Mata 16, maza guda 2.
Daga waina ne suka shiga wannan kwalakwalan?
Daga Bijine zuwa Kajensa wani kauye wani rabiya da ke zan fice.
Kife waye ne ko kuma dai ruwa ne ya ja su?
Kife waye kwalakwale. Yana duka shi abun ya kuma ce hannun zai fada.
Shi direban kenan?
Su kuma ya suka zo duka wanda suke cikin. Abun ya shafi garin duka uku.
To.
Inda
mutanen suka fito kenan?
Inda mutanen suka fito.
Yaya kaman yanayin garin ITAS yake ko kuma sauran garuruwan da mutanen suka fito?
Ai jama'a an yi cha ana kan zirga-zirga zuwa yin ta'aziyar abinda Allah ya dora mana.
Yan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazaɓar ƙaramar hukumar ITAS Gadau Bala Labiru Kashuri ya halarci jinazar mutanen da suka rasa rayukan nasu a sanadiyar kifiyar kwale-kwalen. Ya yi ƙarin haske kan batun.
Zan fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato wannan ibtila'i da ya sami ma ƙaramin hukumar ita daga wanda mu taɓa ganin irin shi ba, musamman na ruwa wanda ya ci al'ummar mu na yankin guda ɗaya, yankin Majiya. To an samu wannan ibtila'i shekaran jiya wanda ya sanadiyar yara za su fito aiki a akwai ruwa. To yanzu wuri sai sun tsallaka ruwa a koron ruwa da ake cimishi gwamnati. To sai sun tsallaka shi a komi sai su tafi gajara a gajara da ake aiki shinkafa. To a nan da ya yi tunayi Allah ya yi mana shi shekaran jiya wanda yana sama da 28 suke cikin komi a garin tsallakawa sai komi ya kife da su.
28 ne ko 18?
28 ne a cikin kwalakwala. Amma 18 ne Allah ya musu rasuwa a sakamakon ba su iya roba.
Allah sarki.
Kuma yara ne su guda 10 sun tsira amma guda 18 Allah musu rasuwa.
Okay.
Domin dukkan su wa'annan da ne aka tsaye da su. Na je gurin jana'iza kuma na samu jana'izar. So gaskiyar magana abu ne wanda a tausaya mana karamar hukumar ita daga zo da jihar Bauchi gaba daya. Wanda ya fahimci.
Yanzu zuwa lokacin da nake magana da kai akwai wani abin da kai a hukumance.
Mazina ya wakilin su a jiha abin da na yi musu a wannan rana da na samu labari. Wannan suka yana da Allah ne da ni da su na yi musu saboda Allah kuma bai kamata na ce ga abin da na musu amma su sun san me na yi da na je saboda haka wannan na yi ne saboda Allah da kuma tausayawa da abin da ya same su.
Sai dai har yanzu a lokacin da na aiko da wannan rahoto na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar ITAS Gadau yayin gida mai gari mashema domin sanin ko an tura da tallafin gaggawa wa mutanen da ibtila'in ta shafa ya ci tura. A gefe guda kuma tawagar gwamnatin jihar Bauchi karkashin mataimakin gwamnan jihar Bauchin sanata Baba Tela ta kai ziyarar gani wa ido. Abdul Wahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma bari mu garzaya jihar Oyo inda kwamitin da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa don gano barnar da aka yi wa rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo a lokacin zanga-zangar NSAS ya gano cewa an kashe jami'an 'yan sanda guda 5 an kuma kore ofishoshin 'yan sanda guda 15 a jihar. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwali ya aiko mana da rahoton.
Kwamitin da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa don gano bannar da aka yi wa rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo a lokacin zanga-zangar kyamar 'yan sandan SAS ta gano cewa an kashe jami'an 'yan sanda biyar ta hanyar kona su kurmus. Kana an kona ofishin 'yan sanda 15 a jihar ta Oyo. Kwamishinan 'yan sanda Yero Abutu daga Abuja ne ya jagoranci tawagar 'yan sanda a jihar Oyo. Binciko barnar da aka tafka CP Yero Abutu wanda yayin magana ta bakin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo Superintendent Gbenga Fadeyi yace kwamitin binciken zai rubuta adan da ya gano sannan ya mika shi ga babban baturen 'yan sandan Najeriya don daukar mataki na gaba. Commissioner Yan Sanda Abutu ya bayyana matakin da yan zanga-zangar kyamar yan sandan SAS suka dauka na lalata ofisoshin yan sanda da kone jami'an yan sandan Kurmus da cewa ƙetace tsagaron ta. CP Yero Abutu ya baiwa jami'an yan sandan da lamarin ya shafa tabbacin cewa Speto General na yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar zai iya kokarin sa ya tallafa wa jami'an yan sandan da zanga-zangar yan SAS ta rutsa da su. Haka zalika ya buƙaci yan sandan Najeriya da su ƙara kaimi a wajen gudanar da aikin su da dokar Najeriya ta ba su kana su yi kaffa-kaffa a yayin da suke gudanar da ayyukan su. Har yanzu jama'a na faɗin ra'ayoyin su a game da wannan zanga-zanga ta kyamar yan sandan SAS.
Ni Isra'ila Limaman Yusuf Sakwa da wajen kudin jami'an Ibadan. To gaskiya abu ne wannan wanda suka yi wanda bai daidai ba. Abin da sanar shi bai daidai ba. Ya kamata sun ga akai wannan abu su ɗauki matakin cewa ai akwai shugabanni a gaba. Akwai shugabanni yan sanda a gaba. Kuma shi abin abu kai ta a gaskiya shoti ne wannan ki ya shafi mu da su talakawa da yashi gwamnati. Kana nuna su kai kara ga shugabannin yan sanda ya fi su ɗauki matakin konewa da kashe yan sanda. Yo ai dama a dau karar akai wajen shugabannin ya fi su ɗauki mataki da kansu. Dan ɗaukar matakin nan da kansu an yi asara gaba ɗayan mu da mu da hukuma. In sai ka hukuma ai su za su ɗauka komai akan abin da aka yi akai. Kuma ita wannan abu da aka yi ba asara ce gaba ɗaya a ƙasa ba wai ai ya gani na kai wannan abu. Amma mutane da yawa a Najeriya musamman matasa suna zargin jami'an yan sanda da kuntata musu idan sun kama su ba tare da sun kai su gaban kotu ba. To ita hukumar yan sanda ai ba ta kula take ba. To aikin da ga hukumar yan sanda ta yi to a cikin aikin gwamnati take. Yan sanda shi gwamnati take su ma da aka ga ta kula musu sai dauka kara su kuma mika ta ga wajen hukumar yan sanda ne ake. Kuma shi da yan sanda shi ne yake wannan tunda ga kayan sa suke aiki.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin asalin Igbo. Shin daga wani jinsi suka fito suka zo Najeriya ko kuma dama a Najeriya suke? Mai tambaya Isu Hundila Faki jihar Kaduna. Idan Isuhu na saurare, an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Igbo kuma majiyin Hausa Raɗau, Mr. Alfonso Okoro Igwe daga jihar Abia zai ba ku ansa.
A bisa gaskiya dai, mawuyacin abu ne, mutumin zamani ya ce da ainihin asalin ƙabilar Igbo. Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Osuka tun duniya na duhu. Wato kimanin shekaru 3000 kamin da awa. Wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun Igbo ainihin ɗan yankin kudu maso gabashin Nigeria inda yawanci suka kasance har yau. Babu shakka ƙabilar Igbo ta ja hankalin duniya gabaki ɗaya dab da zuwan Turawa sama da shekaru 700 da suka gabata, wato a ƙarnin 15 kenan. Amma kamin wancan lokacin rayuwar mutanen Igbo kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci an barwa da dattawa ne a lokacin, wato babu sarki ko masarauta a lokacin, kuma dattawan ne ya kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara. A fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u akwai tsarin aure da ya kunshi nema da baiko da daurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu. Akwai kuma zaman tattaunawa da ke tattare da zaman lafiya, dangantakar kishiyoyi, agwalanci da ɗan'uwantaka da sauransu. Lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu. A fannin kuma adabi, musamman da adabin baka, akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu. Kuma fannin maganganun azanci lokacin da yana tattare da take da kirari da habaiti, karin magana, kaciki kaciki da salon magana da adon harshe da sauransu. Lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi, musamman da na aiki. Kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin na maza da mata. Lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwaikwayo da aka yi wurare daban-daban a yankin. Nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya kamar su tsira, musamman ma lokacin tsirar jan karfe. Akwai kuma tsirar tukwane da kuma saka. Akwai kuma sana'o'i na gargajiya irin su noma da kuma su wato kamun kifi kenan. Akwai dai ire-iren wannan lokacin. Sannan fannin bukukuwa akwai dai irin na su irin dai na dodo, wasan dodo, akwai kuma na sabon doya, akwai kuma wanda ake ce da shi ɗe irin da na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya, irin da sun kai ga wani matsayi ne lokacin. Idan suka kai wannan matsayin aka yi wannan da irin wannan biki a nuna irin da sun isa duk abin da kamata a yi da mutum, musamman ma maza ne ke wannan. Akwai kuma wanda ake ce da shi iwa akwa. Wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma na irin an isa na miji. To fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin. Akwai kamar na mata irin tarabke, maza kuma na da akwai wasan dara da kuma kokawa. Akan yi su da lokacin. To Ibo kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara, wato kalanda kenan. Wannan lokutan har yau ma wannan tsarin da kabilar Ibo tana da kwanaki guda hudu ne na makunta. Ba dai kamar na Turawa ba, irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai. Ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara. To tun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne. Akwai eke kwana ta farko kenan. Akwai ore ta biyu. Akwai afo. Sannan kuma akwai ungo. To garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu. Akan zo a yi mu'amala, a yi ciniki dai saye-saye da kuma abin nan. To kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi, amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ba ne. Akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani. Ma'ana kenan a turance akan ce ba ta yau. Trade by barter kenan. Sannan kuma a lokacin ɗan ja da aka samu kuɗi. Wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kuɗin ana ce da shi wuri. Wato kawo wuri a turanci. Akan yi saye-saye.
Da harshen ku na Ibo ya ake kiran wuri din?
Wannan din wuri din oyorima kenan ake ce da shi. Oyorima ake ce da shi a lokacin. Sannan kuma irin dai akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine. To irin ne ma yadda ma aka saba a nahiyar Afirka lokacin. Akwai irin su gini da kuma tabo, akwai kuma da zana da kuma bunu. To hakan dai gine-gine ya kasance a ɓangaren mu a yankin mu lokacin. Amma ina ganin da zarar zuwa abin nan su Turawa yana ganin aka samu canji madukar canji kusan komai dai an canza tsarin komai shi Bature ya zai naki tsarin musamman da ita mulki lokacin an zo aka fara tura mutane sabon duniya su je su zama bayi wato ma sai da su aka yi a lokacin musamman matasa
wato Malam Alphonsus gabanin zuwan Turawa wani addini kabilar Igbo ke bi
kamar musamman da ta gargajiya ne addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar Afirka lokacin irin wannan addini ne ake da su lokacin kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta a lokacin akwai da ire-iren su Itenga da Amadioha da Ungu da Agu da Idine Ubadi da su Igwekala da kuma su Agbala kamar dai lokacin da
yawa to Malam Alphonsus akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda kabilar ta Igbo ta fito akwai masu cewa asalin su sun fito ne daga gabar ta tsakiya asalin su Yahudawa ne akwai kuma su cewa a'a ba abin da ya hada su da Yahuda ga dai bayanai kala-kala kamar na fashin bakin ainihin gaskiyar wannan al'amari menene asalin kabilar Igbo
ai shi kamar yadda na faɗa ne in farko nace kuma wayacin abu ne mutum ya ce ga dai inda Igbo suka fito ka dai gane
haka
amma dai ainihin yadda na faɗa ainihin magadan wannan yankin kudu mazo gabashin kasar ne sun fito da suka tarar da kansu dai ga su nan a wannan bangaren duniya inda suka kasance
wato dai shine tartibin abin da aka sani
kawai dai ni dai gaskiyar magana ana fahimta da kuma duk binciken da dai nayi game da wannan sai dai
to amma baka ganin akwai wata alaka tsakanin Yahuda da Igbo da Isa wasu ke ganin asalin su kenan
ina ganin duk yanda dai ka dubi wannan za ka kwakulo wannan alakan ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu saboda an fi sanin Igbo da wannan abin nan kwazo na kasuwanci da kuma mu'amala ta da gane amma ba ba tabbatar da wannan game da asalin Igbo din ba har yau dai ana dai cikin bincike har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba kai dai mu dai mai da abin yanzu dai jita-jita ne
to Malam Alphonsus banda batun Yahudawa akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Igbo
kawai dai yawanci za su ce maka ainihin bangaren dai akwai garin da ake ce da Uri cewa daga can suka fito kuma mutane ne da suka kusanci kogin Niger yawanci mutanen masunta ne kamun kifi suke da kuma noman doya da kuma shinkafa wajen ne dai amma wasu kan karyata wannan maganan kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen wajen ne da yake ilimin boko mutanen Anambra ta gulsu ne ya zo inda dai su suka kowa runguman ilimi dai to da yawa suka riga sauran fara su rubutu to ka gan da yake suka bayyana Malam Bature yadda abubuwan suke to ke dauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba cewa san ne da tushin da ya koko a mafarin Igbo amma da dama dai ana kyakar ya ta wannan
to me kake
ganin abin da ya daban-daban ne
to akwai wani ƙarin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata ka yi ma
da ƙarin bayanin dai shine kamar yadda na faɗa zuwan Turawa dai ya kawo dai wannan canji dai matukar canji canji aka kawo canji dai fannin addini sannan kuma zuwan Turawa ne aka fara irin zinaɗin sarauta kamar musamman ma lokacin shi Lord Lugard an dai samu irin wannan kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif da zan ce 1919 da 29 ma'ana 1929 aka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba suka tada tawaye a birnin Aba gaskiya ba ƙaramin hargitsi aka samu lokacin ba ya gane da ya ɗan jo ya ja lokaci ma kamun ma kome ya lafa lokacin
Oh, my mother.
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shararren dan wasan Super Eagles Alex Iwobi ya maida martani akan abin takaici da ya cika da Najeriya, inda ta raba rana da Sierra Leone da ci 4-4 bayan Najeriya ta zuba kwallaye 4 a jere. Yana mai cewa za su yi aiki tukuru su gyara kurakuran da suka yi a baya a wasa na gaba na neman gurbin shiga gasancin Kofin Nahiyar Afirka. Wannan lamarin da ya samu goya bayan Super Eagles sun yi rubuce-rubuce marasa daɗi a shafukan sada zumunta game da wasan na Super Eagles, suka nuna rashin jin daɗinsu ga abin da ya faru. Babban kokin tawagar Ghana Blasters suke a kwano da Captain Blasters din Andrews Dede Ayew sun sadakar da nasarar da Ghana Blasters ta yi da ci 2 da nema akan kasar Sudan a wasan neman cancantar shiga gasancin Kofin Nahiyar Afirka na gaba, da tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar Ghana JJ Rawlings wanda ya rasu a ranar Alhamis 12 ga watan Nuwamban shekarar 2020. A hali da ake ciki kuma kaftin 'yan wasan Ghana Blasters Andre Dede Ayew ya yi kira ga 'yan uwansa da suke wa Ghana wasa da su ci gaba da yin aiki tukuru su tabbatar da kyakkyawar sakamako a wasa da Ghana za ta yi da Sudan a ranar Talata na neman gurbin shiga gasancin Kofin Nahiyar Afirka. Dan kasar Ivory Coast Jacques Anouma ya shiga takarar neman shugabancin kungiyar CAF da za a yi a cikin watan Maris. Anouma, wanda hukumar kwallon kafar kasarsa ta amince da shiga takararsa, ya taɓa bayyana aniyarsa na shiga wannan takarar a shekaru 7 da suka shuɗe. A ƙarshe, gwajin coronavirus ta tabbatar da cewa dan kasar Misir mai wasansa a Liverpool Mohamed Salah na ɗauke da cutar coronavirus. Hukumar kwallon kafar kasar Misir ita ce ta tabbatar da cewa sauran 'yan wasan da aka gudanar da gwaji a kansu babu wanda ya kamu da cutar. Baba ya kuma ke sashen hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Masu zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump sun yi tattaki kan titunan birnin Washington a yau Asabar gabanin wasu tarukan gangami na nuna goyon bayan ikirarin shugaban mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Paris a yau Asabar, wuri na farko da ya yi da zango a ziyararsa ta kwanaki 10 zuwa kasashen Turai da Gabas ta Tsakiya guda 7 don maida hankali akan yaki da ta'addanci da kuma 'yancin addini. A gefe guda kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a. Masararo baki daya abinda ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 da rabi kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haile da ya hada shirin da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Sage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.